This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke sauraro kan mita 25/31/41 da kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lulniya da kuma Fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammacin Asabar. Ga kanun labarai nan.
Yan sanda a Mogadishu babban birnin kasar Somalia sun ce wani bom ya tarwatse a wata mota ya kashe mutane da dama. Shugaban hukumar zaben kasar Rwanda ya bayyana cewa wani bangare na zaben da aka yi na raba gardama sun zabi Paul Kagame da yin tazarce. Babbar kotun kasa da kasa ta duniya ta maida wasu mutane shugabannin mayakan sa kan tawaye kasar su Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
To daga can Najeriya, kotun dauka kara ta tarayya da ke zama a Abuja ta tabbatar da hukuncin da aka yanke tun farko ta soke zaben gwamnatin jihar Akwa Ibom. Za mu ji rahoto kan wannan bayan da jam'iyyar PDP da dan takararta suka furta cewar za su garzaya kotun koli. Gwamna Muhammad Badaru Abubakar na jihar Jigawa ya ce za su ci gaba da gudanar da muhimman ayyukan raya ƙasa da suka gada, yayin da suka rage kudaden da ake barnatarwa a wasu sassan saboda ƙarancin kudin da ake fama da shi. Za mu ji cikakken bayani, sannan muna tafa da filin amsoshin tambayoyinku, amma duk sai bayan kun ji labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Yan sanda a Mogadishu babban birnin kasar Somalia sun ce wani bom ya tarwatse a wata mota ya kashe mutane da dama a wani babban titi mai yawan zirga-zirgar jama'a. Sannan bayan tashin bom din kuma sai aka bi da harbin kan mai uwa da wabi da bindiga. Mafi yawancin waɗanda ake kyauta zaton sun mutu ko kuma sun jikkata fararen hula ne. Kamfanin dillancin labaran Reuters sun rawaito cewa wani bangare na wasu rukunin kasuwar da ke bangaren da abin ya faru ya tarwatse a ranar Laraba da ta gabata ne dai shugabannin gwamnatin tarayya da na yankuna suka idar da zaman tattaunawar kwanaki uku na yadda za a tsara zaben da ke tafe a shekara ta 2016. Shugaban hukumar zaben kasar Rwanda ya bayyana cewa wani bangare na sakamakon zaben da ake tattaruwa ya nuna cewa 'yan kasar sun zabi yarda da tsarin mulkin da zai ba wa shugaba Paul Kagame damar yin tazarce na wa'adin mulki karo na uku. Zaben raba gardama na ranar Juma'ar da ta gabata ya buƙaci jin ra'ayin jama'a ne game da takaita wa'adin mulki daga shekaru 7 zuwa 5, amma kuskurimar za ta ba wa shugaba Paul Kagame damar yin wa'adin mulki karo na uku na wasu shekaru 7 masu zuwa. Jami'an sun ce kaso 98.1 daga cikin larduna guda 21 daga cikin guda 30 da ke wakiltar kaso 70 na masu kada kuri'a sun zabi bukatar Mr. Kagame zarce, inda magoya bayan shugaban ke ta murna a Kigali, babban birnin kasar. A bisa dokar da take ta ƙasa a cikin ƙasar ta nuna cewa yana buƙatar sauka a shekara ta 2017 ne, amma idan ya haye wannan zaɓe na raba gardama zuwa cin zaɓen da za a yi, to zai ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2034. Kotun duniya da ke Hague ta bayyana a yau Asabar cewa ta maida Germain Katanga da Thomas Labunga zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo don ci gaba da tsare su a can. Ta bayyana cewa karin farko kenan da ta maida wasu kasarsu don yin fursuna bayan ta yanke musu hukunci. Kotun ta ƙara da cewa su fursunonin ne suka buƙaci su ci gaba da yin wa'adin zaman sarkarsu a kasarsu, amma kotun ta ce za ta zamo mai sa ido na zamansu a can bisa sharaɗin yadda ya kamata a lura da mazauna gidan wakafi bisa dokar duniya. Katanga dai a bare ne aka yanke masa shekaru 12 a gidan wakafi bisa zargin da ake na harin da ya sa hannu wajen kaiwa a wani kauye da ake kira Bogoro a shekarar 2003 aka halaka mutane 200 ta hanyar datse musu kai da adda inda ya zama silar ba da makaman da aka aikata laifin sai dai an dage sa ran wa'adin da ake masa da rage masa lokaci kan zai fita a shekarar 2018 Shi kuma Labunga an yanke masa hukuncin shekaru 14 a gidan yari a shekarar 2012 bisa aikata laifin sanya kananan yara a cikin aikin soja na yakin sa kai a garin Ituri a shekarar 2002 zuwa 2003 shi ma ya nemi sassaucin wa'adin sa amma kotu ta ki amince masa labaran na zuwa muku ne daga nan sashin House na muryar Amurka a Washington DC Amurka ta ce ta damu matuƙa da rikicin da ya barke a lardin Oromia a ƙasar Ethiopia da yayi sanadiyar halaka masu zanga zanga da dama da suke a fusace da maganar mai da gonakin su ta zama yankin da za a raya don yin kamfanoni ko kuma masana'antun kasuwanci a sanarwar da ta fitar a yau Asabar daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta hannun mataimakin kakakinta McTona sanarwar ta ce tana kira ga ƙasar ta Habasha da ta bada damar yin zanga zangar mana sannan su hada zaman tattaunawar da zai kawo maslaha nan da dan lokaci kadan akan abin da ya faru kungiyar rajin kare yancin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce akalla akwai shedar wasu masu zanga zanga guda 75 sun mutu a yan makonnin nan ta inda jami'an gwamnati suka bude musu wuta sannan da dama kuma suka jikkata a arangamar hukumar Human Rights Watch ta ce ta gargadi gwamnatin kasar ta Ethiopia da mai da martani da tai ga zanga zangar shine ya ja aka yi asarar rayuka sai dai kabilar Oromia su ne mafi yawa da suke da kaso kama 40 daga cikin 100 na yawan mutanen kasar Wata makaranta a gundumar gabashin jihar Virginia dake Amurka ta kulle makarantar a jiya Juma'a biyo bayan daruruwan sakon email da sakon wayar hannu da ya biyo darasin da aka yi na zayyana rubutun Arabiya game da kalmar shahadar musulmi Jami'an ma'aikatar na makarantar karamar hukumar Augusta sun ce sun damu da kalaman da aka yi a sakonnin da suka kwararo a shafukan su har da Facebook sun ce ba wani abu da ya nuna barazana ga daliban su amma sun yanke hukuncin kulle makarantar ne domin daukar matakin tsaro sannan suka sanar da jami'an tsaro martanin sakonnin dai ya ta'allaka ne akan darasin makarantar ta River Heights High School da ya bada dama ko da sun da aka yi zanen dake da kulliya na harshen Larabci da aka rubuta babu sarki sai Allah kuma Muhammadu manzon sa ne hukumar makarantar sun ce ba su yi haka da wata manufa ba face nuna irin hikimar dake cikin fasalin irin wannan salon rubutu na Larabawa da ake kira calligraphy
Usman kabar ya karanto mana labaran duniya Tumadala, kotun dauka kara ta tarayya da ke zama Abuja ta tabbatar da soke zaben gwamnatin da aka yi jihar Akwa Ibom saboda magudin da tace an tafka. Hassan Maina kai ne yana dauke da karin bayani.
Cikin hukuncin da suka zartas, alƙalan kotun dauka kara guda biyar karkashin jagorancin mashari'a Oludotun Adefufe Okoje tace an tabbatar da magudin da aka tafka a lokacin zaben da ya baiwa jam'iyyar PDP nasara a jihar ta Akwa Ibom, yayin da wasu yankunan ma ba a yi zaben ba a gaba daya. Alƙalin ta kuma gamsu cewar ba a bi dokokin zabe a lokacin zaben ba, sannan ƙuri'un da aka kada ya wuce yawan ainihin ƙuri'un da aka tantance tun farko. Mr. Umana Umana shine dan takarar gwamna na jam'iyyar APC.
Bari in fara da godewa Allah mutane 48 da aka kashe lokacin wannan zabe ba su yi mutuwar banza ba yau rana ce da gaskiya ta halitta mun godewa Allah mun yi imanin wannan hukunci ya bude wani sabon shafi a demokradiyyar mu kuma nasara ce ga talakawan jihar Akwa Ibom masu rauni da aka zalunta
it is a victory for the traumatized people of Akwa Ibom state
da yake tofa albarkacin bakin sa jim kadan bayan da aka yanke hukuncin commissioner shari'a na jihar Akwa Ibom Mr. Uwam Wakem ya ce za su dauka kara
having been in court and I listened to the analysis and conclusions of the court
kasancewar akan ido na aka zartar da wannan hukunci kuma na saurare duk dogon turancin da aka tafka muna da ja ban yarda da wasu bangarori na wannan hukunci ba mai girma gwamnatin jihar Akwa Ibom da jam'iyyar sa ta PDP na da damar daukar kala zuwa kotun koli kuma hakan zamu yi daga bisani shugaban jam'iyyar PDP na jihar ta Akwa Ibom ya tabbatar min cewa za su duga kotun koli don tabbatar da zaben nasu bai rusu ba yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan takaddama za ta kasance a kotun kolin Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Tuwa gaida Hassan, gwamna Muhammad Badoro Abubakar na jihar Jigawa ya ce wato za su cigaba da tafiyar da muhimman ayyukan rayon ƙasa da suka aka fara a jihar kenan duk da matsanancin ƙarancin kuɗin da suke fuskanta yanzu kuma ya tabbatar da cewar zai cigaba da biyan ma'aikatan jihar albashi mafi ƙaranci na naira 18,000.
Ga majigawa ba mu da wannan matsala, insha Allah za mu iya biyan wannan albashi mafi ƙaranci. Kuma za mu ci gaba da biya har zuwa wani lokaci duk da dai manya-manyan masu sanin tattalin arziki na duniya suna ganin farashin man nan ba zai farfado a lokacin kusa ba. To amma duk da haka da izinin Allah muna ga mun ɗauko tsare-tsare na rage kashe kuɗin gwamnati yanda za mu iya ci gaba da biyan wannan albashi.
Ko akwai wasu matakan da kuke ɗauka na raba hannu wajen samar da kuɗin shiga ganin cewa kamar da kai bayani farashin mai a kasuwan duniya ya faɗi?
Akwai tsarurruka da yawa na yanda kuɗin shiga zai ƙaru. Babban wanda ya fi kowanne muhimmanci shine kokarinmu na jawo masana'antu a jihar Jigawa wanda in Allah ya sa suka kafa suka dau mutane aiki abin zai mana aiki biyu mutane za su samu aikin yi kuma gwamnati za ta sami kuɗin shiga. Bayan haka kuɗin shigar da ake karɓa yanzu akwai kofofi da kuɗaɗen suke sulmewa suna bata wanda mun sa abubuwa na tsare-tsare masu ƙarfi ne yanda dukkan da kudaden shiga ya kama a samu an same su kuma sun shiga aljihun gwamnati.
Ɗaya daga cikin abubuwan da jam'iyyar APC ta takara a kansu shine batun nan na ba ƙananan hukumomi yanci na cin gashin kai. Kana jin cewa kamar wannan zai yiwu musamman nan jihar Jigawa?
Kamar a jihar Jigawa dama mun zo mun gada kamar ƙananan hukumomin suna da ƴancin su gwargwadon iko domin su ƙananan hukumomin dan su taimaki juna suka yi bude wata account da suke cewa local government joint account kuma suka bude stabilization account a junan su wanda suke dan ajje kuɗi saboda bacin rana. Gwamnati ba ta daukan kuɗin local government ta yi wani abu da shi banda abubuwa na ci gaban ƙasa wanda aka yadda a tsara a yi wanda a ko'ina ana yi. Gwamnatin jiha ta ba da wani abu, ta local government ta ba da wani abu, ko ita local government ɗin ta tafikar ko kuma a matsayin jiha a tafikar. Amma kuɗinsu ana ba kowa yanda kuɗinsa ya zo da wata ya ƙare.
Wasu abubuwa ne kuke fuskanta na ƙalubale yayin da kuke ƙoƙarin fara gudanar da ayyuka?
To babban ƙalubale shi ne mun zo a lokacin da tattalin arzikin Najeriya saboda faduwar mai yayi ƙasa. Kamar a jiha ta ana samun biliyan 6 har zuwa biliyan 8 a wata, sai ga abin ya dawo biliyan 2.9 zuwa biliyan 3, wanda yake kuma an kafa abubuwa na ci gaba wanda mutane sun saba da shi wanda dole a ci gaba da su. A misali a kudin abincin ɗaliban makaranta kadai muna biyan kusa da miliyan 150 a wata. Mai na jananawu da ake sa janareto na wuta ta cikin garuruwa ana kashe kusan miliyan 100 a wata. To wayannan abubuwa ne na jin daɗi da mutane suka saba da su, banda magana ilimi da magana lafiya wanda suke kowane wata suna jan kuɗi masu kauri. To abubuwa ne da aka saba da su wanda suke kuma Allah da ya taimaka da irin tsare-tsaren da muka yi da yanda muka yi har yanzu ba mu rage wani abu daga abubuwan da aka saba yi ba, muna ci gaba da su. To amma manya-manyan ayyuka na hanyoyi da gine-gine na cigaban ƙasa, wannan muna ɗaukan waɗanda za mu iya mu ci gaba da su har mu gama, kafin kuma mu sake ɗaukan wani a hankali a ƙoƙarin a gama duk waɗanda aka fara.
Gwamna Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawa a hirar da muka yi da shi. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A halin yanzu ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin sa na amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Salamu alaikum sashin Hausa na Muryar Amurka. Dan Allah, ko an taba sarakai mata a Jamhuriyar Nijar? Mai tambaya malama Safara'u Haƙilu Zamani Almajirawa Malumfashi. Sai kuma kashi na uku, kuma na ƙarshe na ansarar tambayoyin masu sauraron mu da dama waɗanda ke son tarihin abokiyar aikin mu Jamila Fage. To bari mu fara da ansar tambayar malama Safara'u Haƙilu, wadda ke son sanin ko an taɓa sarakai mata a Jamhuriyar Nijar. Idan malamar na saurare, to an dace wakilinmu a Jamhuriyar Nijar Sulemumuni Barma ya samo miki ansa daga shehin malami kan tarihi Profesa Jibu Hammani na Jami'ar Yamai Jamhuriyar Nijar, wanda ya ce,
ga abin da na sani kamar yanzu cikin shekara dubu da suka shuɗe, sai a ce wuri guda ne kawai ake zaton an yi sarautar mata, ita ce ƙasar Arewa. Kamin Arawa su amshi mulki ga Gubawa, ƙasar tana ƙarƙashin mulkin mace, ana kiranta sarauniya, kuma har yanzu sunan akwai shi. Sai dai abun ya koma kamar yanzu sarauniya ta tsahi, amma da sarauniyar ƙasa ce sarauniyar Gubawa. To abun ban sha'awa shi ne su Gubawa ga tarihinsu, tarihin baka, asalinsu daga Daura suke. Kasan kuma cikin ƙasar Hausa wuri guda ne aka taɓa yin sarautar mace, ita ce Daura. Wasu suna ganin kamar akwai an yi ƙasar Zazzau, amma ita Amina ai ba sarauta ta yi ba. Ta yi ƙarfi, ta yi jagorancin yaƙi, dan tana zamne fada take, duk rayuwarta a fada ta yi, kenan komai na fada ta sani. Kuma ga siyasance da kuma harkan yaƙi duka cidas ne aka sa ta gaba, ta yaƙi da yawa. Amma ina ganin kamar ba sarauniyar Zazzau ce ba, amma ita Daura sarauniyar ƙasa ce, ita ke ikon ƙasa har zuwa lokacin da Bayajide ya zo. Daga baya sai sarauta ta koma wajen maza, wajen maza kuma wanda suka fito daga wata ƙasa ta cikin duniya ba ƙasa wasa ba. To in ka duba cikin Niger, kenan ana iya an ce an yi sarauta ta mace, ita ce sarauniya ta ƙasar Arewa lokacin Gubawa, kuma ita ce da ke da ikon ƙasa lokacin har zuwa ƙarni na 16. Dan ina zato ni ga ganina cikin ƙarshen ƙarni na 16 na ne zuwa ƙarni na 17 sarauta ta koma wajen Arawa, waɗanda suke su da kansu su ma ga tarihi ɗiyan guwa ne. Wato daga sarauniyan nan, daga nan suka fito. Dan an ce kasan an ce bare-bari ne da Arawa, kenan bare-bari ne da Hausa. To sarauta sai ta koma wajen maza, su kuma mazan su ne arawa. To in ka duba kamar yanzu ƙasar Abzin da mata ba su sarauta, amma akwai har zuwa ƙarshen ƙarni na goma sha shida har zuwa farkon ƙarni na goma sha bakwai mata ba su sarauta, amma mace ke ba da sarauta. Wato kamar kai mutum in ubanka sarki ne, in uwanka ba ɗiyar sarki ce ba, ba ka sarauta. Amma ko ubanka bai sarauta ba, ko ubanka ba sarki ba ne, in uwarka daga abun nan ɗiyar sarauta ce, to kana iya ka sarauta har zuwa lokacin nan. Kenan an yi kamar shekara 200 cikin ƙasar Agadez, haka ne sarauta mata ke ba da sarauta. Kuma a kowane wuri cikin ƙabilar abun nan da ke wajen ita yanzu Lisbon, da cikin su kashi uku ne, a kowane kashi inda mata su ne ke zaɓen sarki, mata ne ke taruwa su zaɓi sarki, wannan ana ce mata ƙabilar nan, ƴar ƙaramin ƙabila ce da ake ce ma Limten, mata ke da. A yanzu cikin adar suke, amma Abzina ne, asalinsu Abzina ne, daga ayar suka hito suka komo abin nan cikin kamar yau da shekara 300 suka komo nan ƙasar Adar.
Sai kuma kashi na uku, kuma na ƙarshe na ansar masu sauraronmu da dama da ke son jin tarihin abokiyar aikinmu Malama Jamila Fage. Idan masu tambayar na saurare, ga Malama Jamila Fagen da ƙarshen ansar.
Kwanan nan na haɗu da wani yaro Allah sarkin yana ƙoƙarin yadda zai faɗakar da matasan da za su yi amfani da kafafen sada zumunci, sai suka buɗe wata ƙungiya a WhatsApp da suke kiranta Arewa Activist Forum haka. To da ka san dai yanda yanayin aikin yake, ba mu da lokacin da zaka zauna kana ta bin abin da yake faruwa, amma wannan kan ya sa ni na fahimci ƙalubalen da matasan suke fuskanta sosai, saboda kowane sati suna ɗaukar maudu'in da za su tattauna a kai. Kwanakin baya sun tattauna game da ilimin mata, suka tattauna game da batun tsaro, kamar jiya dai sun tattauna batun yanda aka ce an hana matasa masu hidimar ƙasa saka hijabi dogo. Ba ci aka yi an hana su baki ɗaya ba, sai na ga matasan nan da nake ganin su akan wayar hannu suna tattaunawa akai, kuma suna son su kai wannan maganar ya je zuwa tuta. Sai gashi lokaci ɗaya ba a yi awa ɗaya ba, kowa za ka ga matasa ta ko'ina daga kowane fanni a Najeriya ana tattaunawa akan ya za a zo a hana mutane yin ibadarsu. Sai na ga cewa ba su fahimci bayanin ba, sai na zauna to ta tuta ɗin ina ɗan daɗa cewa fuga abin da mutumin ya ce ba ci a yi dogon hijabi ba ci aka yi, kawai za a rage saboda tsaro yanda mata masu ƙunar baƙin wake shi suke sawa, to a rage domin kare mutane. Sai mutane da dama ba su fuskanci haka ba, sai na samu na tattauna da su na ce ga fahimtata, kuma zan gaya muku gaske cewa yanzu in aka duba duk mutane a cikin duniyan nan da suke wahala game da wannan har-haren da ake kaiwa mata ne. Kuma
wato kenan Jamila, idan mai saurare zai fahimce ki kenan dai kina amfani da baiwar da Allah ya baki ta fannin ilimi da kuma sha'awar da kika nuna game da abin da ya shafi fasahar sadarwa wajen ilmantar da matasa kan ainihin abin da yake gudana. To dangane da ita kanta fasahar fa, a kwanaki na ji kuna wani abu game da abin da ya shafi inda ake har hada waya, wayar salula, da saboda dai matasa su samu ayyukan yi da sauransu. Shin nan gaba kina da sha'awar ki bullo da wani shiri haka, koko dai can ba a rasa ba idan kika samu sarari, ki dan musu bayani game da yadda za su amfana da wannan fasahar sadarwa ta zamani?
Kwai da gaske, yana ɗaya daga cikin abin da nake son na ga cewa mun fara, ko da ma a ta cikin shirin yau da gobe ne saboda da akwai yadda zaka iya samun aiki kana zaune daga Kano zaka ga cewa ana neman ma'aikata a Kaduna ko ana neman ma'aikata a Jigawa suna zuwa suna sassakawa to yanda za a nemo waɗannan ayyukan ko kuma inda zaka je karatu a ce yanzu da akwai masu son su biya kuɗin da zaka yi karatu to ina son ya zama cewa koda a ce a sati a rana daya a sati mu fito akan radio mu musu bayanin cewa to idan kuka je wannan shafi kuka je kuka danna wannan kuka je kuka danna wannan sai ma mu hada su da abin nan namu shafin mu na internet domin su gani
to mun gode Hajjia Jamila
ni ma na gode sosai da ka samu dama ka tattauna da ni
sai aka kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu mu da don Professor Ajibu Hammani na Jami'ar Yamai Jamhuriyar Niger da malama Jamila Fage waɗanda suka ba mu ansoshin da wanda ya hada mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalma Si Garba ke cewa a kasance lafiya
yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email
you've got mail
Hassan mai waya kan giwa ya rubuto yana fadin cewar don Allah murya Amerika ku ga yawa gwamnatin jihar Kebbi da yawa Allah ya kawo mana namu shugaban karamar hukuma na riko wato Kantoma domin yau fiye da watanni uku kenan da na dakan tomomi riko amma a tamu karamar hukumar ta kan giwa shiru muke ji Baffa Haruna Bajoga malamin makarantar Jalingo Primary School dake garin Ashaka ya rubuto yana fadin cewar alhamdulillah mun samu hutun sati uku da wannan nake kira ga iyayen yara da cewar su ja yaran su a jiki su kula da shige da ficen su su kuma yaran kada su yi zaton an ba da hutu su je su aje littattafan su su yunkura domin ci gaba da nazarce-nazarcen abubuwan da aka karantar da su haka kuma su zama masu taimakawa iyayen su da ayyukan da suke bukata kada su yi wasa ko su biyewa abokan banza
to ma da lakafin mu karkare ga Usman ya komo zai karanta mana labaran duniya wannan karon a takaice
ɗan sanda a Mogadishu babban birnin kasar Somalia sun ce wani bom ya tarwatse a wata mota ya kashe mutane da dama a wani babban titi mai yawan zirga-zirgar jama'a Shugaban hukumar zaben kasar Rwanda ya bayyana cewa wani bangare na sakamakon zaben kasar da ake tattaruwa ya nuna cewa ƴan kasar sun zabi shugaba Paul Kagame da yin tazarce. Wata babbar kotu ta kasa da kasa ta duniya dake Hague ta maida wasu mutane guda biyu shugabannin mayakan sa kai na tawaye a kasar su Jamhuriyar Demokradiyyar Congo don ci gaba da yin zaman wakafi. Amurka ta ce ta damu matuƙa da rikicin da ya barke a lardin Oromia da ke ƙasar Ethiopia da ya yi sanadiyar halaka masu zanga-zanga da dama da suke fusace da maganar gonakinsu da za a maida ya zama wurin da za a yi masana'antu na kasuwancin zamani. A sanarwar da ta fito yau Asabar daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta hannun mataimakin kakakinta Mark Toner, sanarwar ta ce tana kira ga ƙasar ta Habasha da ta ba da damar yin zanga-zangar lumana, sannan su haɗa zaman tattaunawa na nuna baƙin cikin abin da ya faru. Ƙungiyar rajin kare 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce aƙalla akwai shaidar cewa masu zanga-zanga guda 75 sun mutu a 'yan makonnin nan ta inda jami'an gwamnati suka buɗe musu wuta.
To ma da lagaida Usmanu masu sauraro da takardun labaran da muka zo ga ƙarshen shirin a wannan lokaci sai can dare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya idan Allah Ubangiji ya kai mu za ku ji mu da wasu shirye-shiryen cikin su har da shirin nan na mu tattauna na Ibrahim Ka Almasi Garba kafin mu yi ban kwana ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Yusuf Baba tare da dukkan ƴan uwa da iyalan margayiya Hassana Aminu Baba wadda Allah ya mata rasuwa a yau Asabar a Kano Allah Ubangiji ya jikanta da rahama ya sa ta huta kuma Allah ya bada hakuri na jure wannan rashi da muka yi baki daya yanzu a madadin saura abokai ki musamman ma Usman Ahmad Kabara Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.